Bayan rantsar da shi a 29 ga Mayu, Ahmed Bola Tinubu na zaman shugaban Najeriya na 16 a daidai lokacin da yawan 'yan kasar ya zarce miliyan 200. A yayin kamfen, shugaba Tinubu ya yi alkawarin kyautata rayuwar 'yan Najeriya ta kowace fuska. Wataƙila hakan ta sanya 'yan Najeriya suka fara tsokaci game da abin da suke sa ran gani daga gwamnatinsa.
Da farko, canji na dala ne mana ƙasa. Domin wannan canjin in yi ƙasa shi ne za mu samu sauƙin kayayyakin da muke siyowa da kawai. Sannan kuma a ga tsarin da za a yi a ba wa 'yan kasuwa basussuka marasa ruwa. Mu da yake musulmi ne muna da tsari ba ma son bashi mai ruwa sai ya ga ba za mu iya karɓa ba.
Wannan gwamnati dai mun sa ido kuma mun ce Allah, Allah ya mana zaɓi, Allah kuma ya zaɓi. In har ya samu teamwork yanda ya yi wa Lagos. Ya ɗauki tim nashi mai kyau wanda in ya ce ya duba nan kowa san me yake yi.
Assumption namu muna sa rai in Allah ya yarda za a samu sauyi ta maganar tattalin arziki da kuma tsaro. Yawa waɗannan su suka dami ƙasar nan da kuma arewacin Najeriya.
Ko da yake tun a lokacin kamfe sabon shugaban na Najeriya ya tallata jadawalin manufa da alƙiblar gwamnatinsa. Amma sanata Mas'udu L. Jibril Doguwa, tsohon wakili a Majalisar Dattawan Najeriya daga jihar Kano, na ganin akwai buƙatar sabunta ji daga bakin 'yan Najeriya kan yadda sabon shugaban zai kullowa matsalolin ƙasar.
Ni a ganina ya kamata kafin su yi komai su tara mutane ɓangarori daban-daban, 'yan kasuwa, malamai, 'yan boko da sauransu, a sake kallon menene buƙatun mutane. Wannan shine zai taimaka mana ya zama wato an tinkari abubuwan da mutane suke da bukata. Sannan kuma idan mutum yayi in ya huce to sai ka gwamnatinsa ta samu natsuwar cewa at least a bukatun mutane aka bi.
Batun cirewa ko ci gaba da biyan kudaden da gwamnati ke sanyawa a hada-hadar albarkatun mai a matsayin tallafi ga 'yan ƙasa na cikin kalubalen da sabuwar gwamnatin za ta tunkara. Amma Alhaji Awolu Abdullahi Rano, shugaban gungun kamfanonin AA Rano kuma jigo a ɓangaren harkokin cinikayyar albarkatun mai a Najeriya na cewa
maganar tallafi gaskiya ne, kowa ya san gwamnati tana ƙoƙari wajen cikawa 'yan ƙasa irin kuɗin da ake shan na man fetur, domin kuwa kowace lita gwamnati tana asara kusan naira 300 a lita. To amma kuma idan aka duba shi wannan da zai zo ya ce zai duba mai yiwa zai cire, kuma in ya cire zai yi wa harkar kyakkyawan kaskwalima. To kaga in ya duba ya mata kaskwalima mai yiwa harkar za ta dawo da 'yan ƙasa da masu harkar su ji daɗi, domin za a daina wahalar mai, za kuma a ga komai insha Allah ya yi daidai.
Akwai shawarwarin da kuke ganin da watakila gwamnati ta yi amfani da su da yanzu an fahimci juna?
Yes, ai ka san muna da kungiya kuma tana zuwa ta zauna da gwamnati tana kuma ba su shawarwari. To ai hakan ne ma in Allah da wannan sabuwar gwamnatin sun yi kokarin ba ta shawarwarin da in Allah da za a kubuta daga wannan matsalolin da ake ciki.
Bangaren masana'antu na da alaka ta kudda-kudda batun albarkatun mai, kuma shine jigo ga sha'anin samar da aikin yi ga 'yan ƙasa da kuma kudaden shiga ga gwamnati. Ko da yake shugaba Tinubu ya yi alkawari na musamman ga wannan fanni, amma Alhaji Sani Hussein Birnin Kudu, memba a Majalisar Koli ta Kungiyar Masu Masana'antu ta Najeriya, ya zayyana abubuwan da suke sa ran fara gani daga gwamnatin Tinubu.
Farko a sa ƙwariya a gurbinta, a samu wanda yake da ilimi, yake da ƙwarewa, wanda yake da hangin nesa, wanda ya san abin da ya shafi wannan guri. So aka dosa kokoce-kokenmu na masana'antu, mun tabbata za a dosa su. Muna ganin wannan shi mataki na farko da ya kamata a yi. Sannan abu na biyu, abin da gwamnati ta ce wanda za mu fuskanta cewar da gaske ake yi, a ba da yanayi mai kyau da za mu iya gudanar da al'amuranmu. Akwai matsaloli na rashin wuta, akwai tsadar diesel, to muna so mu ga an ɗauki wani mataki na gaba gadi. Akwai matsala na raw material da muke fama, kayan sarrafawa kusan kashi 60-70 na raw material ɗinmu saurayi su muke al'auje. To amma za ka tarar babu dalar da za ka iya canzawa ka ji ka so.
Sai dai a nasa ɓangaren, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano, na ganin tilin zai gwamnatin Tinubu ta fara da wasu abubuwa da jama'a za su gamsu cewa babu shakka sauyi ya zo.
Shi ne duk abin da za ta yi ya zamana an samu sauƙin tsadar rayuwa, daga nan kuma sai abin da zai kawo sauƙi ga matsalar tsaro ɗin nan. Sannan kuma yadda matasa za su samu aikin yi cikin sauƙi da sauri, wato duk wata hanya da za a buɗe hanyoyin samun aiki ko a gwamnatance ko a harkar kamfanoni da masana'antu nan da nan ai ta samun aikin yi, to wannan zai taimaki gwamnatin kwarai da gaske ya sa a ce ta shigo da goshi.
Abin jiraje a gani shine yadda gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu za ta sarrafa shawarwari daga masana da sauran yan kishin ƙasa wajen warware dimbin kalubale da Najeriya da kuma yan Najeriyar ke fuskanta nan da shekaru hudu masu zuwa lokacin da wa'adinta zai cika. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.